Jawabin ƙarshe na shugaban hukumar zaben Najeriya INEC Professor Mahmud Yakubu gabanin tafiya zaben 2019 wanda shine ƙarawa shekarar ta 10 a tarihi a Najeriya. Gabanin farawar kasi da hukumar zaben ta kasa cika alwashinta na kaucewa dage zaben inda Yakubu ya sanar da dage zaben daga 16 ga watan Fabrairu.
Wasu ƴan matsalolin ne suka taso musamman jigila na kayan zabe ta hanyar da zamu bude rumfunan zabe a ƙasa bai daya karfe 8 na safe ranar Asabar 16 ga watan. Asabar wannan dalilin hukumar zabe ta dage wannan zabe zuwa Asabar mai zuwa 23 ga watan Fabrairu.
Wani muhimmin lamari shine yadda shugaba Buhari ya tabbatar da yadda ake ganin sa baya sauya duk wanda ya nada sai dai ta hanyar in yayi murabus dan samun sarauta ko wani mukamin kamar na tsohon ministan Muhalli Usman Jibrin wanda ya gaji sarautar Nasarawa da ke jihar Nasarawa da barista Ocholi wanda ya hatsari kan hanyar Kaduna zuwa Abuja ya riga mu gidan gaskiya inda kafin mai gurbin sa sai da aka share kusan shekara. Dawowar shugaban kan mulki a karo na biyu ya aje kadan daga ministocin sa na baya irin Mansur Dan Ali, Solomon Dalung, Isaac Adewale, Abdulrahman Dambazo da sauransu. Ya shigo da sabbi irin su Isa Fantami da tsohuwar majiyar jam'iyyarsa ta CPC Sadiya Umar Faruk.
Sabon ma'aikatacce amma ba sabon aiki bane, kuma za mu ci gaba da yakacin kokarinmu mu ga cewa mun taimaka ma wayannan mutane, mun tallafa musu, sun koma gidajensu, sun samu iya dogaro da kansu.
Sadiya Faruk kenan da aka yaya ta shugaba Buhari zai aure ta, amma hakan ya zama jita-jita. Duk da uwar gidan shugaban ta ce Sadiya bata yadda cewa ba za a aure ta ba sai da lokacin daura auren ya wuce. Dan rajin kare shugaba Buhari Abdulkarim Dayabu ya nuna damuwa kan yadda aka gaza shawo kan labarin.
Shine babban kalubalen da nake wa duk wani dan uwansa da wani aminin sa da wanda ya amincewa da wanda ake ganin shi amintaccen Buhari ne, cewa da so ne zai zo ce wannan abu da ake ƙarya ne, wani su suke cewa da shi, suke cewa da Central Bank, suke cewa da NNPC, suke cewa da duk wani guri da yake diban kuɗi, to tana zuwa kansu.
A bangaren shari'a bayan korar karar kalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben 2019, PDP ta bakin kakakin campaign ɗinta Buba Galadima ta ce bayan kotun koli ta garzaya wata kotun.
Ko ba mu yadda ba dole mu karba, amma su sani fa akwai gobe, akwai wani babban kotu wanda ya wuce duka wa'annan, shine kotun Allah.
A bangaren sarauta bayan takaddama da hukuncin kotu, Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu amincewar majalisa na kirkirar sabbin masarautu hudu, inda sarkin Kano Sunusi Lamido ya amince da jagorantar majalisar sarakuna. Gwamnatin Kano na da matsayin shigar da tawa lamarin ba zai soya dokar sabbin masarautun ba. Ƙungiyar 'yan shi'a ta IMN ƙarƙashin Ibrahim Elzazzaki na ci gaba da dagewa kan sako jagoranta duk da haramta ƙungiyar da kotu ta yi, yayin da masu sharhi ke cewa matsin lambar Amurka ne ya sa gwamnatin Najeriya sake ganin sambo da suki da Omowele Shehore kan beli. Ministan Shari'a Abubakar Malami na cewa a'a, hakan ya biyo bayan bitar shari'ar da aka yi ne.
Wannan kotun koli ta ƙasa ita ta yanke hukuncin cewa idan ana magana barazana game da zaman lafiyar ƙasa, to magana 'yancin ɗan adam mutum guda ba shi da tasiri idan ka auna shi akan 'yanci da ya danganci al'umma.
Ƙarshe hukumar EFCC ta samu izinin kotu na tsare tsohon ministan shari'a Bello Adoke wanda ya shigo Najeriya daga daular Larabawa bayan tsare shi da 'yan sandan ƙasa da ƙasa suka yi, inda yake fuskantar shari'ar almundanar sayar da rijiyar man fetur ta Malabu kan dala biliyan 1 da miliyan 300. Nasiru da Malika Yamadar Amurka daga Abuja, Najeriya.